ください。
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. kazalika ana iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalal a Jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masauraro, barkamu da sake kasancewa a wannan shiri na musamman da ni Shamsiyya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshi da rahoto kan janye karban haraji na wata hudu a jihar Bauchin, Najeriya, don rage kalubalen cutar corona ga hada-hadar kasuwanci da rayuwar jama'a. Daga jamhuriyar Nijar kuma muna dauke da rahoto kan bada maganin zazzabin cizon sauro a jihar Plateau, Najeriya. Matakan yaki da corona sun jawo kalubalen cin zarafi a wasu gidaje. Muna dauke da shirin a daina shan kwaya, sai sharhin jaridun Najeriya, inda za mu kammala da sharhin Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Duka kan waɗannan ga labaran duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babu Yakuma Kirri. Shugaban Amurka Donald Trump ya jefa ayar tambaya akan yanayin hankalin abokin karawansa a zaben watan Nuwamba. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden kana ya nuna cewa bai cancanta ya zama shugaban kasa ba. A wata hira da aka yi da shi a wani shiri na musamman a ranar Lahadi a gidan television Fox News, inda Trump ya cancanci tsohon mataimakin shugaban kasan, ya nuna cewa Biden bai iya hada jumla biyu a bayaninsa ba. Za su gabatar da shi da wuri, zai tashi je ya maimaita abu, za su yi masa tambayoyi, zai yi karatu daga na'urar nuna karatu, daga nan ya sake labewa, a cewar Trump. Ku faɗa min ko Amurkawa za su so su samu irin wannan mutumin a zamanin da muke fuskantar matsaloli da wasu ƙasashe da suke neman hanyar yi mana illa. Kwamitin yaƙi neman zaɓen Trump ya saki wasu tallace-tallace masu jefa ayar tambaya akan ko yanayin hankalin Biden mai shekaru 77, wanda zai zama shugaban ƙasar Amurka mafi yawan shekaru idan ya yi nasara a zaɓen ranar 3 ga watan Nuwamba, kana aka rantsar da shi a watan Janairu mai zuwa, ya fara gushewa ne ko a'a. A halin yanzu dai Trump mai shekaru 74 shi ne shugaba mafi yawan shekaru a Amurka. An kashe akalla mutum 7 kana wasu da dama sun jikata a jiya Lahadi, yayin da wani bam da aka sanya a mota ya tashi a arewacin Siriya a kusa da iyakar kasar da Turkiya, a cewar wani mai sa ido akan yaki. Wata mota dauke da bam ta fashe a wurin wani shatale-tale da zai je har gaban kofar wurin bincike ketare iyakar Babu Salam, abinda Rami Abdulrahman na kungiyar kare haƙƙin mul'adama ta Syrian Observatory ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai AFP kenan. An kashe mutum 7 ciki har da farar hula 5, kana sama da wasu 60 sun jikata ciki har da mata da yara. Yankin lardin da ke arewacin Aleppo, wanda ke karkashin sojojin Turkiya da sojojin kawancin Siriya, ya sha fuskantar mummunan hare-hare da kuma kashe-kashe. Kungiyar Observatory ta dora laifin harin na jiya Lahadi akan kungiyar IS, tana mai cewa akwai yiwuwar baida martani akan karin hare-hare da dakarun Turkiya da waɗanda ke goya musu baya ke yi ne kan wuraren da 'yan ISIS a yankin. Amurka na yin kira ga shugabannin Afghanistan akan su kammala musayar fursunoni da suke yi, kana su kaddamar da zaman tattaunawar samar da zaman lafiya da kungiyar Taliban ba tare da bata lokaci ba. A jerin wasu sakonnin Twitter da ya rubuta a jiya Lahadi, mukaddashin jakadan Amurka a Kabul, Rose Wilson, ya kuma jaddada bukatar shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da abokin hamayyarsa a fagen siyasa da yanzu suke kawancin haɗaka tare, Abdullah Abdullah, su fara aiwatar da yarjejeniyar haɗin gwiwa da bangarorin biyu suka sanya hannu a kai. A ƙarƙashin yarjejeniyar haɗin gwiwar da suka cimma da Ghani, an naɗa Abdullah a matsayin shugaban kwamitin sulhun ƙasar, wanda ke da alhakin jagorantar tawagar mashawartan Afghanistan don zaman ganawa da 'yan Taliban da har yanzu ba a sanya lokaci ba. Wasu daga cikin kasashe da suka sassauta dokokin nisa-nisa da juna da zaman gida suna samun karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19, yayin da adadin masu kamuwa da cutar ke ci gaba da hauhawa a faɗin duniya. A ƙasar Spain, hukumomi a jihar Catalonia sun yi kira ga mutane sama da 96,000 a garuruwa 3 su zauna a gida a jiya Lahadi, jim kaɗan bayan da hukumomi suka umarci mazauna yankin kusan miliyan 4, ciki har da waɗanda ke birnin Barcelona, babban birnin ƙasar, su zauna a gida. a jihar Victoria dake Australia wadda ta kunshi birnin Melbourne. An umurci mazauna birnin su saka takunkumin rufe hanci da baki a bainin jama'a ko kuma a ci su tara. Sanarwar ta jiya Lahadi da gwamnan jihar Victoria Daniel Andrews yayi na zuwa ne bayan da aka aiwatar da wasu matakan kulle a jihar a ranar 9 ga watan Yuli. Shugaban Hong Kong Carrie Lam ta faɗa a jiya Lahadi cewa yankin ya samu rahoton adadin masu kamuwa da cutar mafi yawa a wuni guda tun bayan da aka fara annobar, inda sama da mutum 100 suka kamu da cutar. Lam ta ce za a bar ma'aikatan da ba da gaggawa ba su yi ayyukan su daga gida. Tana mai bayyana lamarin a matsayin mai tsanani ba tare da wata alamu da ke nuna shawo kan cutar ba. Da ƙarshe Burtaniya da China a jiya Lahadi sun sake caccakar juna, inda sakataren harkokin wajen Burtaniya ke nuna alamun cewa ta yu zai soke yarjejeniyar da Burtaniya ta cimma da Hong Kong akan mika masu laifi saboda matakan da China ke ɗauka akan birnin. Sakataren harkokin wajen Burtaniya Dominic Raab ya kuma zargi Beijing da take haƙoƙin bil'adama mai muni akan ƙabilan Uyghur da ke lardin Xinjiang a yammacin China. Da yake mai da martani, jakadan China a Burtaniya ya yi kashedi cewa China za ta ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki akan duk wani mataki da Burtaniya za ta ɗauka na ƙaka ba wa jami'an China takunkumi akan zargin take haƙƙin bil'adama. Waɗannan kalaman su ne na baya-baya da ke nuna alamun zazzafar tankiyar tsakanin China da Burtaniya. Batutuwan sun hada da abubuwan da China ke yi wa tsirarin ƙabilun Uyghur da kuma batun sabuwar dokar tsaron ƙasa da China ta sanya wa Hong Kong, yankin da ba shi da cikakken ikon kansa da Burtaniya ta mika wa China a shekarar 1997.
Jihar Bauchi ta bullo da shirin daga kafa dukkan masu biyan haraji a jihar, kama daga ɗaiɗaikun mutane, hukumomi da kuma kamfanoni dangane da biyan kuɗaɗen haraji da ake karɓa a wata-wata. Shugaban hukumar tara kuɗaɗen haraji na jihar Bauchi, Ma'azu Usman, ya bayyana cewa za a ci gaba da karɓan haraji bayan wata hudu nan gaba. Abdulwahab Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani.
Shugaban hukumar tara kuɗaɗen haraji Ma'azu Aliyu ya ce cutar coronavirus ta shafi dukkan fannonin rayuwar ɗan adam, musamman lafiya da kuma tattalin arziki da suka shafi harkokin zirga-zirga, makarantu da ma otel-otel.
Akwai mutane da ɗaiɗaiku wanda suke zuwa su biya haraji su da kansu, sannan akwai ma'aikata wanda ake cire musu haraji. To sai muka gane wannan annoba ya shafi ba kawai lafiya ba, har da tattalin arziki na su wa'innan bangarori. To sai muka yi tunanin ta ina ne za a taimaka wa mutane masu biyan haraji yanda za su samu sauki. So gwamnati kuma ta amince mana, muka kawo yansu yan matakai haka wanda zai taimake su. Sai muka ga cikin tattalin arzikin ma akwai inda suka fi shafuwa bangarori kaman sha'anin ilimi, bangarori musamman makarantun da suke zaman kansu, ana kiran su private schools. To makarantun suna rubutun da aka fara kuma har yau kaga babu abin da suke yi, balle su samu, balle ko mu ce saboda haka muka daga musu gaba wannan abin ya shafe su. Haka kuma akwai masu sufuri, harkokin sufuri a rufe kasan nan, a cikin jiha ma za ka samu a rufe garin gaba daya, sannan a kasa kuma an hana yawo na lokaci mai tsayi saboda haka babu inda suke zuwa. Haka saboda haka aka tausaya aka ce su ma banda su. Haka kuma wajen hotel yawa su ma wannan abu ya shafe su sosai, tunda ba a yawo bakin ba sa zuwa, sai ka je ga hotel babu kowa a ciki duk watannin nan. Saboda haka aka ware wa'inda aka ce an ba su wannan dama, an daga musu kafa.
Wani mai sharha akan al'amuran yau da kullum, tsohon shugaban kungiyar Kwadugo Comrade Koli, ya yi tsokaci kan tasirin ɗage ƙafar da aka yi game da haraji.
Ka zai tasiri kwarai, amma kuma tasiri ne wanda yake ɓoye, tunda ba a bayyane yake ba, sai a hankali ne zai zo ya shiga mutane su gane cewa akwai tallafin da gwamnatin tarayya ta yi da na jihohi. To sannan ɓangaren mai shi kuma shi ne idan an yi kai tsaye zai shafi talaka, don nan ne zai rage masa ƙarfin sufurin da hawan farashin kayayyaki. To akwai da ana maganar wutar lantarki, to wutar lantarki ba kowa ne yake ita ba, kuma ba zai tasirin yadda ake tsammani ba, amma fetur da kananzir da sauran abubuwa na yau da kullum aka samu ragewa, to zai taimaka gaya.
Su kuma waɗanda suka amfana daga shirin ɗage ƙafar da gwamnatin ta yi musu, ko me za su ce?
Sunana Muhammad Nasai, wani aiki a Sadirisan Light School, makaranta mai zaman kanka Bauchi. Muna godiya sosai, mun yi farin ciki da wannan al'amari da ta yi, amma muna sake mika kwambaran mu a sake duba mu da wannan tunda kaga ba a samu albashi, malaman suna cikin wani hali wanda wasu da shi suka dogara, sai yara sun biya kafin a samu kuma su ma malamai a biya su. To kaga ba yara kuma ba maganan
Abdulwahab Muhammad Murya, Amurka daga Bauchi a Nigeria.
A jamhuriyar Niger an gudanar da bada maganin rigakafin zazzabin cizon sauro a birnin Kwanni. Jami'an asibiti sun gudanar da bada maganin gaban jami'an bariki da sarakunan gargajiya. Haruna Mamman Bako na dauke da wannan rahoto.
Yanzu haka ana ci gaba da gabatar da kididdiga daban-daban a yankunan jamhuriyar Niger da suka alakanci kammala bayar da magungunan rigakafin cutar cizon sauro wa yaran kankana a wani tsari da gwamnatin kasar ta kullu da shi tun shekar da ta gabata da zummar hana yara kamuwa da zazzabin cutar cizon sauro a gundumar birnin Kwanni da ke kumshe da kananan hukumomi guda hudu da suka hada da birnin Kwanni a Lela Tsarnawa da Bazaga an gabatarwa hukumomi na bariki da na gargajiya irin yanda ayyukan suka wakana kuma a cewar shugaban hukumar asibitin gundumar birnin Kwanni Dr. Laminu Muhammad Sani an ci magagarumin nasara
zage wannan na farko da aka yi na rabon magani na rigakafin cutar malaria mun samu kusan kashi 102 kusa 100 kenan ana iya cewa kwalliya ta biya kudin sabuli mu bukatar mu dama kamar a samu yaro kamar kashi 80 zuwa 90 kusa 100 to yau gashi an zarce mun samu to sai mu ce muna mu Allah godiya kuma muna ma ma'aikatan kiwon lafiya kuma da shugabannin da suka kama mana musu godiya kwalliya ta biya kudin sabuli mun cin mu gurin mu
wa ni matsaloli ne aka fuskanta a wurin wannan aiki
matsaloli su to dai na dangance ne da kayan aiki da mu samu su zo da wudu ba an dan samu dan leti amma alhamdulillah Allah cike ikon shi an samu dai an shawo kan abun sai mu ce komai dai a karshe ya zo daidai kuma muna ma al'umma godiya da suka bada hadin kai da inda muka je dai bamu samu matsala ba an karbe mu da hannu biyu uwaye sun karbe mu san ba da idan musu magani sai mu ce Allah ya rika kuma zagaye na biyu muna fatan ya shaka
mai martaban sarkin birnin Kwanni Alhaji Muhammad Salifu Sardauna da ya halarci aikin gabatar da wannan kididdiga a dakin taro na babbar asibitin birnin Kwanni gaban yan jarida ya nuna gamsuwar sa game da irin yanda ayyukan suka gudana a kamin ya kira ga malaman asibitin
mun zo Haruna mun saurara duka yadda abin ya tsaye cikin kasar Kwanni gabaki dai kuma alhamdulillah kamar ga ka'idodi mawo inda a turance an ka tsaida kamar ya kamata kowane district shi samu namu ma na Kwanni ya ma dan dara abin da ya kamata a samu in ka shine muna yi musu godiya su likitoci da sauran wanda ka shiga gida-gida da kuma al'umma gabaki ɗaya da goyon bayan da tabbada lokacin da duk an ka sallama musu wanda abin ya shafa ana hidduwa yara ana yi musu magani kuma da fatan a shakwa ko yaushe an ka tashi irin wannan ayyuka mutane za su ba da haɗin kai domin a samu a cito yaranmu da daga cututtukan ne wanda ba mu da bukata gare su domin al'ummarmu ta zama mai lafiya abin da ya kamata a fahimta lokaci ana gamuwar jaha ko wani likita zai zo shi hodi menene ya gudana cikin likitan shi to mu fatan mu duk sadda an ka ga muka matawa shi zama duk likitocin cikin jaha tawa a ce na Kwanni shi na a gaba ga wanda kulawa bisa ga harkar tattalin lafiya al'umma kamar yadda mun ka sani likita ma kamar banda aiki shi na likita akwai aiki da a gare shi na waye kan mutane domin akwai rashin fahimta ba wai ya kiya bane saboda bai son magani amma wani bi suna kiya ne saboda ba su san abin da amanuwa ba to shina da kyau bayan aikin likita shi zama kuma ya zama mai wayo mutum kai a yi ma mutane waɗanda ba su fahimta ba siyasa yadda za su gane abin da ka umarnin su
a jamhuriyar Niger dai yanzu haka ana ci gaba da shatata ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a waɗansu yankunan ƙasar abinda ke baiwa sabro damar ƙara yaduwa inda yara kankana da mata masu juna biyu ke kasancewa cikin hatsarin gaske abinda ya sa hukumomin kasar tare da masu hannu da shuni da ke tallafawa kiwon lafiyar kasar rarraba gidajen sabro masu magani da kuma wannan kwayoyin rigakafin kamuwa da cutar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to kar da shafa shirin na zuwa ku daga ofishin muryar Amurka na Abuja a jihar Plateau kalubalen coronavirus ya janyo labarin ban takaici na samun cin zarafi a wasu gidaje ga wakiliyarmu Zainab Babaji da ƙarin bayani
A tsakanin iyali dokar takaita yawo da gwamnatoci suka sanya ya janyo rashin abin biyan bukata a cikin gida kamar yadda wannan bawan Allah ya ce.
Sunana Abdullahi Said. Komai na gidajen mu babu hanya. In ka zauna a gida a nemi abu kuma ka gagara bayarwa kai namiji ne kuma ka zama kana jin kunyar mata da yaranka a ce suna kukan yunwa ba dadi.
Matsalar rashin ababen more rayuwa a cikin gida ya janyo har an samu rahotannin cin zarafi a wasu gidaje. Lamarin da Hajiya Rabi'a ta Abdullahi da kenan Jos tace halin kunci da talauci da al'umma suka samu kansu a ciki sun kasance da matsala.
Haki dai ta tsira akan mazaje yake. To mazaje kuma sun shiga cikin damuwa sosai ta zaman guri daya. Ba zai yi kuma ya zama ne cewa haƙƙinta da haƙƙin ta ɗanta yana kan namiji. Akan a bayar ya zama har da cewa rarrafi da cin duka. Amma ita ma fa ba a ce ta kama hannunta ta zauna shiru ba. Ita ma an ba ta dama ta nemi ɗan abin da za ta
Shi ko Reverend Ayuba Sheshe ya ce wannan lokaci ne da masu hannu da shuni da kungiyoyi masu zaman kansu da na addinai ya kamata su tallafa wa al'umma.
Wannan lokaci na annoba. Kuma gabaninmu kama daga shugabanmu Ekwa President an ja hankalinmu da dole ne mu tanadi hanyoyi da za mu taimaka wa membobinmu. Dole ne muka zo da hanyoyi na karban gudunmawa daga waɗanda Allah ya huwace musu. Aka haɗa gaba ɗaya sai aka kira ɗan maraye da marayu da marasa galihu da wanda ma ba shi da shi a zo a yi layi kowa ya karɓi abinci.
A wannan yanayi na yaƙi da cutar COVID-19 rahotanni sun nuna ƙaruwar ayyukan ta gari. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjan ya ce gwamnati ta ƙara wasu matakan tsaro a jihar.
Gwamnati ta karfafa kuma tana ƙara karfafa yan bangajen nan. Wato vigilante muna duban hanyoyin da zamu kafa community policing wato a sa kamar yanda al'umma su sa ido a kauyuka.
A bangare guda kuwa mamba a kwamitin da ke yaƙi da yaduwar cutar COVID-19 a jihar Plateau kuma ƙwararre a harkar da magunguna pharmacist King Jerry Bot ya jaddada batun daukan matakan kariya daga cutar ne don rage shiga matsaloli.
Da farko dai ni na so mutane su gane cewa ya kamata mu tsaftace kanmu. Mu tsaftace gidajenmu. Kun kowa za ka fita in ba ka da motar kanka, kuma ka da cutar kanka, a kada ba ka shiga motar kuɗi. Ka tabbatar cewa kana da face mask. So, a yi kokari a siya sinadarin da ake shafa hannu ana kira shi sanitizer.
Alƙalumar hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa a Najeriya na nuni da cewa masu ɗauke da cutar sun haura 20,400 yayin da mutane kusan 780 suka mutu da cutar a faɗin Najeriya. Fiye da mutane 14,900 suka warke daga cutar corona a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Ta an gaishe ki. Kar ji a sha'afa ana sauraron shirin nan daga muryar Amurka a shirin hantsi da ake yi wa kirari daga gidan kowa. Yanzu lokaci ne na shirin a daina shan kwaya.
Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a wannan shirin namu na Adena Shan Kwaya. Binta SR ce dauke da wani sabon shiri. A cikin shirin mu na wannan mako, wakilinmu na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari, yayi hira da Dr. Ibrahim Abdu na NDLEA Kano don jin ta bakin sa ko harkar shaye-shayen miyagun kwayoyi lokacin da aka yi lockdown wato killace taro. Muleka kana daba a Najeriya dan jin yadda ta kasance a hirar Mahmud Ibrahim Kwari da Dr. Ibrahim Abdul na NDLEA Kano.
Ta'ammali da miyagun kwayoyi yayi kasa ne ko sama yayi la'akari da cewa ba a zuwa ko ina jihohi an katse an gwanni ma ba a shige da fice.
Mu da mun dauka cewa a sanadiyan wannan abun nan annobata COVID-19 da kuma matakan da gwamnati suka dauka na amfani da jami'an tsaro dan hana fitan mutane zai rage laifuka. Sai mu ga kuma abun kuma yana nema ma lokacin yafi ma dama yawa abin da shi ne akwai ma'aikatu da yana gwamnati wadanda an rufe su saboda an ci kuwa zona gida sai wani wajen sai suka koma wajen sai da kwayoyi da kuma laifuka daban-daban har mun dauka ma wajen aikin mun rubuta mu ci mun sai kada ku rika aiki da yawa kan aikin kwaya saboda maganan annoban nan saboda ya kamata jami'an tsaro su concentrate wajen tabbatar da wannan maganan tsayawa a gidan to sai kuma muka kamun da muka yi sai yafi na shekaran ma gaba ɗaya da aka wuce shekaran
kaman kana cewa aikace-aikacen da ake na miyagun ayyuka a waɗannan watanni uku zuwa hudu ya ɗanana yadda aka saba gani
ya dana muna masu shaye-shayen kwayoyin kansu ma ganin cewa kowa an ce zo na gida magungunan ma da suke sha da suke hada da yayi wahala sai suka kirkiro nasu magungunan daban-daban wanda za su sha don su samu wannan irin kuzarin da suke samu idan suka sha wa'ancan sai su hada wannan su hada shisha su hada da magi da lakasira da panadol da coca-cola wayannan su suka fi yawa a wajaje sannan kuma su kansu yan kwayoyin kuma sai suka kara yawa to in ku aka ya kasance shaye-shaye yawa yan kwayoyin sun yi aka ai laifuka ma kamar yadda suke san kai sai faɗi da sauran su ma kare yawa za su yi
wani zai tsammani cewa tunda misali ba a zirga-zirga tsakanin jiha zuwa jiha kuma an yadda cewa ababen sun yi mayan nan wasu daga ƙetare ake shigar su wasu kuma daga sassan Najeriya ne amma tunda yanzu ba zirga-zirga ta yi waɗanda suke mu'amala da ababen sun yi mayan nan bai zuba za su samu ma abin da za su sha don su yi mayan ba
a to in ka faɗa haka in ka duba ai ce ba za ka ce an rasa panadol ba koko an rasa tumtum ne koko an rasa magi ne ko lakasira ko coca-cola irin wayannan abubuwan su kashin ka dangare ai duk wayannan akwai ko in wayancan ma arfe ne to irin wayannan abubuwan ne suka yi yawa ake shaye-shayen su anan su ne suka canjo wayancan din da ba a ganin su sannan kuma jami'an tsaro gaba ɗaya duk sun ba da fifiko kan harkan lockdown na rufe mutane gida da yawa ba ayyukan da ya kamata su yi su ba su cika yin shi ba yawanci duk suna kan hanya
to ayyukan yau da kullun na tsaro
to ka kaman wajen mu na ai wajen can 1.6 fa muka kama cikin wata ɗayan nan da suka wuce na watan mayu kawai kuma tun da aka fara lockdown mun kama kwaya ta kai wajen ton 7.8 daban-daban har da sabon iblis ma muka mamaki ya ake suka biyo su wayannan ma su abin mamaki shine tun daga kudu suka biyo hanya da yake kokin abu ne wanda zaka iya boyewa da ana lockdown ana rufe abin nan wajaje amma ya ake suka shigo ba wani hanyar suke bi ko kuwa muka kakka masu mutane su da muka kama kuma wajen 549 mata 16 wanda ya kawo jumlar mutane 565
waɗannan alƙalma da adadin mutanen da suka karu a lokacin wannan doka ta kulle da kuma yawan adadin yanayin aikata miyagun ayyuka me ya nuna kenan me ya nuna muku
ya nuna cewa akwai alaƙa kamar da ka faɗa a tsakanin shaye-shayen kwayoyi da miyagun laifuka yanzu suke san kai ta'addanci ne fyaɗe sata da sauransu tunda yawancin mutanen ka san sai sun sha abin zai ba su kuzari zai cire musu rashin imani ya kara musu rashin mutunci da rashin tausayi sannan suke iya yin wayannan manya-manyan laifuka
tunda kun gano wataƙila adadin lambar waɗannan al'amura sun ƙaru waɗannan matakai misali kun ƙara bi kenan tunda za a iya cewa yawancin mutanen nan a gida suke a zaune misali ko kuma suna unguwa ba ko ina suke zuwa ba
matakan shine ayyukan namu mu zo da ayyukan namu kusa da mutane don mu samu rahoto gun wayannan mutanen da suke unguwanni ma'aikatan namu ma ai ba yawa gare su ba tunda kaga ba mu zagaye duka doka gama 44 na Kano ba duka ma'aikatan jini da dai su kai 5000 ba gaba daya
to ga Najeriya
na Najeriya gaba daya wanda idan civil defense suka ne state ko ɗan sanda ko sai su haɗe mu gaba daya so in ba dan saboda horon wanda aka ba mu ba da turawa na UNODC American DA suka ba mu da ba za mu yi irin ayyukan da muke ba wani lokacin ka ga ɗan jini na aiki guda 10 ne sai ka ce mutum 1000 wajen
to jama'a anan za mu dasa aya a madadin wakilin muryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari ni Binta Esiyaro da na haɗa shirin da kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako
Madalla sai sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridun ne da jaridar Vanguard. Vanguard na cewa ministan harkokin wajen Najeriya Godfrey Onyema ya kamu da cutar coronavirus kuma yadda ya ruwaito a shafinsa na Twitter na cewa an yi masa gwajin coronavirus har sau huɗu a da ƙarshen ya kamu da cutar kuma yanzu haka ya keɓe kansa. A ɓangaren ta jaridar The Point ta ruwaito ƙungiyar nan mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da ake kira Sarraf ta kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya dakatar da ministan da ke kula da yankin Niger makaranta Gospel a Fabio bisa zargin da ake masa da cin hanci da rashawa a daya daga cikin ma'aikatan gwamnatin Najeriya. Yanzu haka dai Majalisar Dokokin Najeriya na gudanar da bincike a kan hukumar NDDC inda ake zargi an kashe wasu biliyoyin naira da suka haura biliyan 81 ba kuma tare da an gudanar da wani aikin a zo a gani ba. Sai kuma jaridar Leda Shehu daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya rada sunan tsohon shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan a daya daga cikin tashoshin jiragen kasar Najeriya dake birnin Wari. Tashan jiragen kasan dake garin Agbo a jihar Delta tsohon shugaba Dr. Goodluck Ebele Jonathan ne bisa gudunmuwar da ya taka wajen fara samar da hanyar dogo na zamani a Najeriya. Sai kuma jaridar The Vanguard na cewa shugaban majalisar dattijan Najeriya Ahmed Lawal ya musantar watannin da ake baza cewa yana sha'awar tsayawa takarar neman shugaban kasa a sarar wanda mai bashi shawara kan harkokin yada labarai Mr. Ola Awoni ya fitar ya ce ko kadan wannan labarai kanzon kurege ne kuma bai kamata idan aka yi la'akari dimbin matsalolin da ke gaban Najeriya ba a ce har wasu ma sun fara neman takarar shugabancin kasa a zaben da za a gudana a shekara ta 2023. Sai kuma jaridar Daily Trust tana cewa wani uba ya rasa ƴansa guda 7 a fashewar gurneti a jihar Katsina. Fashewar da ya auku a ƙauyen Yan Mama dake karamar hukumar Malamfashi ya sanadiyar mutuwar akalla yara guda 7 dake aikin gona. Sanarwar da gwamnatin jihar Katsina ta fitar da inji jaridar Daily Trust na cewa yara 8 ne suka rasa rayukansu a yayin da 5 ƴaƴan Malam Iliya Adamu Yan Mama ne. Sai kuma jaridar Premium Times da ake buga ta yanar gizo jaridar ne ta cewa kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya ASU ta ce koda an koma makaranta ita dai ba za ta umarci ƴaƴanta su koma aiki ba. Shugaban kungiyar ta ASU Dr. Biodun Ogunyemi ya shaida jaridar cewa har yanzu suna nan akan bakansu daga nan gwamnati ta biya musu haƙoƙinsu musamman abin da ya shafi amfani da manhajar IPPIS wanda kungiyar ASU ke adawa da shi. Bawan yanci furin Murai Amurka daga Najeriya.
Ga shirinmu na ƙarshe, sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Aikatan harkokin waje da kasuwanci da tsaron cikin gida da baitulmanin Amurka sun fitar da wata sanarwar gargaɗi ta harkokin kasuwanci ga kamfanonin Amurka kan hadarin da ke tattare da kimar su da tattalin arziki da kuma doka akan alakar su ta kasuwanci da kamfanonin da ke take haƙoƙin bil'adama, ciki har da aikin tilas a yankin Xinjiang da wasu sassa na China. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi gargaɗin cewa tun a watan Afrilun shekarar 2017 kasar China ta kaddamar da farmaki na danniya akan ƴan ƙabilar Uyghur da sauran wasu ƙungiyoyin musulmai tsiraru, ciki har da kulle mutane ba gaira ba dalili da tilas ta takaita haihuwa kuma yin aikin tilas, yayin da ake auna ƙabilu da mabiya addinai tsiraru. Yadda China ke amfani da aikin tilas ba a yankin Xinjiang ya tsaya ba, amma yana ci gaba da ƙaruwa a dukkan faɗin ƙasar. Sanarwar ta yi gargaɗi ga masana'antun Amurka akan nau'ukan hulɗar kasuwanci guda uku da za su iya alakanta su da kamfanonin da suke take haƙƙin bil'adama. Na ɗaya shi ne taimakawa wajen ƙirƙirar na'urorin sa ido da tattara bayanai ga gwamnatin China a yankin Xinjiang. Na biyu kuma dogara akan aiki ko kayayyaki da ake yi a yankin Xinjiang. Ko wasu kamfanoni da ke sassan China da Taiwan suna da hannu a sanya aikin tilas a hulɗar kasuwancinsu. Abu na ƙarshe a irin wannan hulɗa da kamfanonin masu take haƙƙin bil'adama ke yi da ake gani sosai ita ce taimakawa wajen gina cibiyoyin da ake tsare ƴan Uyghur da kuma wasu tsirarin ƙabilu da ko kuma gina masana'antu da ke kusa da sansanonin da ake tilastawa mutane yin aiki. A wata wasiƙa zuwa ga shugabannin kamfanoni a Amurka a ƙarƙashin ƙaramin sakataren harkokin ƙasar ɓangaren haɓaka tattalin arziki makamashi da mahalli Keith Krat ya buƙaci kamfanoni su kula da abin da ya rataya a kansu. A yau wannan na nufin kin shiga wata harkar take haƙƙin bil'adama, kamar yadda sakatare Pompeo ya ce matsa wa gwamnatin ƙasar lamba akan yadda take danniya. Ƙaramin sakatare Krat ya yi kira ga hukumomin gudanarwa na kowane kamfanin Amurka da suke hulɗar kasuwanci da China da su gudanar da cikakken bincike akan rawar da suke takawa a hulɗar kasuwanci don tabbatar da inda kamfanonin suke hulɗar saye da sayarwa. Ina da ƙwarin gwiwa a cewar Krat, kamfanonin Amurka za su ke amincewa da wata alaƙa da danniya da ake yi a yankin Xinjiang. Na farko saboda hakan ya dace a yi, na biyu kuma saboda haɗarin doka da harkokin kasuwanci da ke tattare da hakan. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsi Hamza Ibrahim ke cewa zama lafiya. Wassalamu alaikum.